بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو وديعك الله سبحانه وتعالى ديساكي حد أمعونا سافيا تلاها ديقوم شاهدوا لغوة سفر جرر منزو صلى الله عليه وسلم دبود ايد دليه دليه تلاتين دا اوكو عند تيدي دي دا تاكوس غواتن ليا لساف ميلادية شكالة دبوبي دا قوم شابيون سيقى بالي كراتم نصير منزع الله صلى الله عليه وسلم دا قليل تابين الرحيق المختوم يوضا متاشي يصابوا عند مالمين كي يسامة سونا عرض الإسلام على القبائل والأفراد من جي أبين دي قباتا makon da ya wuce dawowar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga Taif da tsayawar da yayi as-Sayyid al-Kabir kuma da haduwar ko yadda aljinu suka saurari karatun sa da kuma har suka koma suna wa'azi kuma dai abinda ya faru na musuluntar aljinu da ci gaba da yi musu wa'azi hadda wani abu da ya faru tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su da har ya tafi yi musu wa'azi wannan kuma abin da zamu ji yanzu dawowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Makka da kuma ci gaba da harkokin da'awa da kiran waɗanda ba musulmi ba zuwa addinin musulunci a wancan lokaci malami yake cewa fi dhil qa'dati sanata 10 min an-nubuwah a shekara a watan Dhulqa'da a shekara ta 10 bayan annabci manzo sallallahu alaihi wasallam fi awakhir yunyo aw awail yulyo a karshen watan June ko farkon watan July a shekara ta 619 kamar inda ya kawo ada rasulullah sallallahu alaihi wasallama ila makkata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma makka li yasta'nifa dan ya fara bude sabon fefe na ardul islami bijiro da musulunci da tallansa alal qaba'ili wal afrad akan qabilu na larabawa da kuma daidaikun mutane wal ikhtirabil mawsimi kuma saboda kusantar lokacin aikin haji kana nasu ya'tuna ila makkata rijalan mutane suna zuwa makka rijalan a kafa wa ala kulli damirin akan kuma dawaki ya'tina min kulli fajjin amik suna zuwa akan kowane kwaro wato ta kowace hanya wato mai zulfi ma'ana ta kowace hanya dai suna kwararowa zuwa garin Makka li ada'i faridatul haji domin bada ko aikata farillar aikin haji wal yashhadu manafi'a lahum kuma domin su shaidi wasu abubuwa na amfani wannan dai naso shine na aya malami iktibasi wa yadhkuru ismallahi kuma su ambaci sunan Allah fi ayyamin ma'lumatin wasu kwanaki sanannu فانتهز رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الفرصه سي النبي صلى الله عليه وسلم يا امفاني ده wannan dama فاتاهم سي يزو مسو قبيله يعرض عليهم الاسلام ينا بيجر مسو ده مسلمنشي ينا نونا مسو تو فغا wannan addini na musulunci ni manzo ne daga Allah Allah ne ya aiko ni da littafi in kira ku zuwa ga wannan addini ku bautawa Allah shi kadai ko aje abinda kuke bautawa wa yad'uhum ilayhi yana kiran su zuwa gare shi kama kana yad'uhum kamar yadda ya saba kiran su mundu as-sanati ar-rabi'a min an-nubuwah tun daga shekara ta 4 daga zaman sa annabi wanda dai wannan ya gabata mun ji yace wa qad bada'a bi talabin yatlubu minhum haka ne na'am kuma ya fara yatlubu yana neman minhum min hadhihi sanatin daga wannan shekara wato yana nufin al-ashira shekara ta 10 an yu'uhu cewa su bashi makwanci wa yansuruhu su taimaka masa wa yamna'uhu su hana shi ma'ana su tsare shi nan ce yamna'uhu ba wai su hana shi wani abu ba ana nufin su tsare shi daga cuta ta same shi daga sauran kabilun mutane hatta yuballigha ma ba'athahu Allah bihi har ya isar da sakon da Allah madauki ya aika shi da shi wannan yana nuna mana cewa daga cikin abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya wancan lokaci shine ya nemi kariya daga wata kabila kamar yadda yake al'ada ce sananniya a wancan zamani idan har mutum ya samu kariya daga wata kabila daga cikin kabilun Larabawa to yakan samu yancin ya yada manufofinsa ba tare da wasu sauran kabilun wanda ba wannan ba sun tsangwame shi sun hana shi isar da sakon sa kuma sannan kamar da zamu ji dai sunayen kabilun da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bijirar da wannan tunani gare su ya ja hankalin su ya nemi su bashi wannan kariya din wani zai mamaki ya za a yi annabi sallallahu alaihi wasallama gashi Allah ne ya aiko shi kuma yana da goyen baya mai karfi daga Allah subhanahu wataala ga mala'iku duka za a iya sawa su taimaka masa amma kuma zai rika neman wato taimakon wasu kabilu wanda ma a lokacin ma kafirai ne ba su musulunta ba wannan duk yana daga cikin hanyoyin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya bi wanda tarbiyya ce zai baiwa duk wani mai da'awa a bayansa tunda lokacin da yake zaune a Makka misali ne kamar yadda lokacin da yake zaune a Madina ma da har ya rasu misali ne daga kowanne mai da'awa ya dauki misali a gunsa mai da'awa a farkon zamani a lokacin da yake kiran mutane su karbi abin da yake kira zuwa gare shi a yayin da ba su fahimci wannan abu ba to yana da kyau ya dauki misali daga rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka wanda kuma sauran rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam musamman a Madina bayan an kafa gwamnati abubuwa suna tafiya to waɗannan abubuwa da suka gudana a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina da yadda shari'a ta kafu da mu'amalolin yadda yake mu'amaloli da waɗanda ba musulmi ba shi kuma wannan bayan musulunci yayi ƙarfi lokacin wannan shine babban inda za a dauki misalai amma in har al'umma tana cikin launi to yana da kyau kamar da malamai suka ambata suna ya zama masu da'awa suna waiwayar zamanin Makka domin su dauki a shirye su wajen yadda za su yi mu'amala da halayen da suke ciki waɗannan ƙabilu ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu tallan musulunci a wancan lokaci al-qaba'ilu allati 'arada 'alayha al-islam waɗannan su ne qala az-zuhri muhammad ibnu muslim az-zuhri ne daga cikin manyan tabi'ai yana cewa wa kana mimman yusamma lana min al-qaba'il daga cikin ƙabilun da aka ambata mana aka ba mu labarin su الذين اتاهم رسول الله وعندما انزل الله صلى الله عليه وسلم يزو مسو ودعاهم يكما كراسو وعرض نفسه عليهم يبجرو da kansa gare su don su karbe shi su bashi makwanci su bashi kariya su kuma tsare shi daga wasu su cutar da shi daga cikin su akwai banu amir ibn sa'sa'a wannan sunan kabila ce banu amir ibn sa'sa'ata wannan kabila mashhuriya ce kamar da zamu zo mu ji yadda suka zo suka tuntube ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuntube su akwai wata hikima da malamai suka ambata da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta sa ya zo gun waɗannan kabilu duk da yake ba su karbe shi ba kabilan banu amir ibn sa'sa'a suna cikin manyan kabilun da suke da gaba mai tsanani da mutanen saqif da kabilan saqif kabilan saqif a ina take su ne mutanen ta'if yawwa mutanen ta'if da suka koro manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka kokarin cutar da shi bal suka ma cutar da shi har suka ji masa ciwo to wannan kabilar ta Amir ibn Sa'sa'a a Makka suna cikin manyan kabilu da suke gaba da waɗancan daga cikin basirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda dama yafi kowa basira shine ya samu alaka da waɗannan in suka yadda da shi kun ga ashe kenan da ƙarfin kokarin su yaki wancan kabila ma da ta cutar da shi wannan shi kansa ya isa ya zaburar da su su taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da an samu wasu daga cikin su da basu yadda da abin da ya gaya masa ba kamar da zamu ji akwai kabilan Muharib ibn Khasfa akwai Fazara haka ake karanta Fazara akwai Ghassan akwai Murra wa Hanifa wa Sulaym wa Abs wa Banu Nasr wa banul bakka wa kinda wa kalb wal harith ibn ka'b wa udrata aw udratu wal hadarimatu wannan duk sunan kabilu ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi su yana tallan musulunci gare su kuma yana neman su zo su bashi kariya insha Allah za su sami babban rabo duniya da lahira kun ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani zai ce ya saukar da kansa matuka yana bi gida to ne ba saukar da kai bane idan mutun yana da rauni dama dole sai yayi haka musamman ba a fahimce shi ba ba a fahimci me yazo da shi ba to tilas ne ya zama cewa ya bi mutane a hankali wannan da'awa ita ake ce min adda'watul fardiyya mun karanta wani abu a bayan ta ko yadda annabi sallallahu alaihi wasallama a bayan wannan littafi kai lokacin da muke karanta abin da ya shafi zaman sa farko a Madina ya rika bi gida ya kira wannan babban mutum saboda tasirin sa a cikin al'umma to haka nan kuma kabilar da take da tasiri da za ta jawo wani abu tana da karfi tana da cewa a cikin gudanar da rayuwar mutane to a samu yardarta a samu goyen bayan ta wannan yana daga cikin hikima a wajen harkar da'awa Allah mu dauke kara mana basira sai ce duk waɗannan da suka da ya kira su falam yastajib minhum ahadun babu wata kabila guda da ta amsa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan kira da yayi cewa azo a ce maka masa yace wa hadhihi alqaba'il allati sammaha az-zuhri wannan kabilu da manzo da zuhri ya ambaci sunayen su lam yakun ardul islam alaiha fi sanatin wahidatin baya nufin cewa a shekara guda ɗaya wannan shekara ta 10 din ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi su a lokaci guda wala fi mawsimin wahidin ko kuma a wato lokacin aikin haji guda wato shekara guda bal inna ma kana ma baina sanatir rabi'a min an-nubuwa ila akhir mawsimin qabla al-hijra yana nufin tun daga shekara ta 4 ta zaman sa annabi har zuwa wato mawsimin karshe an ce mawsimin yana nufin lokacin aikin haji har zuwa lokacin aikin hajin karshe da aka yi kafin hijira yana nufin wannan sune kabilun da ya bi ma'ana ashe marhalal bin kabilun ba wai ta taso ne tun daga dawasa daga abin nan Taif ba a da ma can abin nan manhaji ne mustamir annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa bai tun daga shekara har zuwa wannan lokaci muna fahimta ko yace wala yumkinu tasmiyatu sanatin muayyanatin li ardil islam ala qabilatin muayyana ba zai yiwu ba gwargwadon tarihin da ke hannun malamai da ke rubuce a cikin littattafai ka iya ganowa ka ce a shekara kaza ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu kabila kaza a ayyane shekara kaza kuma kabila kaza shekara kaza kabila kaza amma dai a dunkule waɗannan shekarun daga shekara ta 4 zuwa shekara ta 10 annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma zuwa shekara ta 13 lokacin hijira a lokacin ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya rika bin waɗannan kabilu da kuma irin abin da suka amsa masa ولكن الاكثر كان في السنه العاشره سيدي يوم ما في يوم قبيلن نن da ya samu mafi yawan su ya samu su ne ya same su ne a shekara ta 10 din da fatan mun fahimta yace amma kayfiyatu adadul islam ala hadhihi alqaba'il amma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bijiro da musulunci ya talla musulunci ya ja hankalin waɗannan mutane na wannan kabilu zuwa ga addinin musulunci wa kayfa kanat rududuhum da kuma irin amsar da suka bashi da martanin da suka bashi ala hadhal ard akan wannan talla da bijirowa din yace faqad zahara habnu ishaq zakara habnu ishaq ibnu ishaq ya ambaci wannan a cikin sirarsa wa nulakhisuha fi ma yali zamu takaita maganar abinda ibnu ishaq ne ya faɗa a waɗannan maganganu ga kowace kabila ga irin abinda ya faru lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaje musu na farko yake cewa banu kalbin banu kalbin yace atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila batnin minhum annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wa wani bangare na wannan kabila mun san karkasa kabila zuwa fakhid da batn da sauransu mun karanta wannan a farkon can darasin mu ko yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wani yanki na wannan kabila yuqalu lahum banu abdillah yace ya ana ce ana kiran su banu abdillah ma'ana banu abdillah nan kabila ce daya ko wani yanki ne daga babbar kabila ta banu kalbin mun gane yawa to da yazo fada'ahum ila Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su zuwa musulunci wa arda alaihim nafsuhu yace gani nazo muku da wannan abu wannan lamari da zai taimaka muku duniya da lahira ku bi ni ku amsa mini ku bani kariya hatta innahu la yaqulu lahum saboda kokarin jan hankalin su har ya zama a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce da su ya bani abdullah ya ku banu abdullah inna allaha qad ahsana isma abikum allah madaukaki fa ya kyautata sunan babanku ma'ana wannan kabila ta ku mai wannan sunan allah madaukaki ya girmama ku da wannan suna babban suna ne abdullah babban suna ne shi ne ma'ana kun ga wannan wata hanya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani ita dan ya ja hankalin su ya nuna cewa gidan su fa gida ne mai asali suna ne mai kyau sunan wato kakannin su yau wannan kuma dabara ce da wasila ta manzo sallallahu alaihi wasallam wajen shigar da kansa zuwa ga zuciyarsu falam yaqbalu minhum ma arda alaihim amma duk da haka ba su karbi abinda ya bijiro musu da shi dinnan cewa su karba ba suka kiyada suka ce a su kan ba za su bashi kariya kuma ya zama sun shiga rigima da sauran kabilun larabawa ba za su iya wannan ba na biyu banu hanifata sune kabilan banu hanifa atahum fi manazilihim, su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu ne a gidajensu, fada'ahum ila Allah, ya kira su zuwa ga Allah, wa arada alaihim nafsah, ya bijiro da kansa gare su cewa su taimaka masa, suma falam yakun ahadun min al-arabi aqbaha alaihi raddan minhu, su kuma sai ya zama cewa duk cikin larabawa babu mutumin da ya munana martani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin su waɗannan a banu hanifata din. Babu wanda ya munana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen martanin da ya bashi, basu bashi amsa mai dadi ba, babu kalami mai dadi, kuma basu bishi bisa abin da yake so din ba, sai izgili. Wasu abubuwan akan saka yaso saboda ba a san a faɗi menene ma aka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan ya nuna mana cewa hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji zafin abubuwan da aka faɗa, kuma sannan sun shiga masa da damuwa a zuciya. Allah ya tsare. Kabila ta uku yace wa ata ila bani Amir ibn Sa'sa, wani su da kabilar Amir ibn Sa'sa wanda na gaya mana cewa suna da adawa mai tsanani tsakanin su da Saqif, ko kuma adawar wato gabar tsohuwa ce da daddiya. Fada'ahum ila Allah, su ma yake zasu zuwa ga Allah, yace su zo su musulunta, wa arda alaihim nafsa, kamar yadda ya wadanta. Fa qala Bayhara ibn Firas, a wata riwaya Buhaira ibn Firas, amma dai wannan shine zahiri a gun mafi yawan malaman sira yadda suka kawo sunan sa kenan. Bayharata ibn Firas, rajulun minhum, wani mutum daga cikin su sunan sa Bayhara, sai ya miƙe sai yake cewa wallahi law anni akhadhtu hadha al-fatah, yace wallahi da zan kama wannan yaran, ina nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 50 a lokacin, amma ina ce masa saurayi didide haka, wannan shine kimmar dama samartaka. Law anni akhadhtu hadha al-fatah, da zan liki wannan saurayin min quraish, yace la akaltu bihi al-arab, da na cinye larabawa da shi, ma'ana na kula da ƙarfin zuciya tare da wannan saurayi, in har aka bi shi akan manufarsa to za mu cinye larabawa. Sun makala, amma sai yake cewa inda likicin zai zo shi ne, sai ce a ra'aita, kana ganin, in nahnu taba'na bay'anaka, in mu muka yi maka mubaya'a ala amrika kan wannan lamarin da ka zo mana da shi, thumma azharaka Allahu ala man khalafaka, sannan sai Allah ya rinjayar da kai akan duk mutanen da suka saba maka, ayakunu lana al-amru, ayakunu lana al-amru min ba'dik, lamarin zai dawo bayan kai din, kuma mu zai zama mu muke da mulki, ma'ana mu za mu samu mulkin bayan ka samu ci gaban da ka samu, in Allah ya rinjayar da kai za mu samu wani abu na mulki ko ba za mu samu ba. Yawwa, kun ga manufar kowa dama kenan. Mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu a tsammanin mutum wani idan harkar mulki ce ta dame shi, ko kuma wato mujamala ce ko mudahana ta dame shi, mun san mujamala da mudahana, mutum ya saukar da ra'ayinsa ya girmama wani ko da zai cutu a cikin nasa lamarin, ko kuma saboda kwaɗayin abin duniya da sai ce to ku zo ba laifi, mu je tare, in muka samu nasara to za mu raba abin. To amma tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya san shi mai isar da saƙo ne daga Allah, kuma lamarin nasa ba wai lamari ne na mulki ba, to ba dama ya yi wani alƙawari akan wannan, me yace da su, sai ya ce al'amru ila Allah yaba'uhu haythu sha'a, lamari na Allah ne, shi zai sa shi inda ya so. Kaga da a ce mai kwaɗayi ne na kawai ya samu abin duniya, mulkin ya zo nan da nan a yi gaggawa a samu, da sai ya ce musu ku zo mu je din, ya sai ya zama cewa kamar yadda mai neman mulki kowane iri zai iya amfani da kowane irin mutum ya samu abin da yake so, ko da daga baya za a ɓata a wargaje, shi dai wannan bai dame shi ba, shi dai yanzu ya samu, to kun ga bai irin wannan tunanin ba, sai ya ce musu lamarin nan fa na Allah ne, shi ke sa shi inda ya so, in ya so ku samu, in ya so kuma ba lalle ku samu ba. Haka gaskiya kenan, wannan alama ce, wannan magana ce da take nuna annabi sallallahu alaihi wasallam duk yadda yake so a taimaka masa to kuma ba zai ƙarya ba, saboda kawai a yarda da shi a wannan lokacin, daga baya kuma yazo ya bayyana cewa ba haka yake nufi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda baya abinda ake ce makha'inatul a'yun, ai mun san kissa, wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani daga cikin munafikai da ya damu musulmi, da yazo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya tafi, sai ba a ce masa komai ba, sai sahabbai suke cewa ya rasulullahi me yasa baka umarce mu mu kashe shi ba, bayan ku yana musguna maka irin wannan musgunawa mu ko ba mu sani ba wai ai da kai mana alama lokacin da ya juya baya ko kuma lokacin da kai yake magana da kai ya fuskance ka da kai mana alama cewa bayan ya tafi mu kashe shi shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bai dace ba ga annabi an yakuna lahu kha'inatul ayuni bai dace ba ga annabi a ce yana da yaudara yana amfani da idan sa yana yaudara ina ji mun taba zancen nan ko yawa yazo irin wai lokacin da yake magana da shi wannan mutumin sai shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai musu irin abin da kyafshe din nan ake ce musu gina haka yawa yi musu signal da ido cewa ku bi shi ku gama da shi to annabi baya wannan annabi baya tsoron kowa a duniya ga ya masa gaskiya yawa kawai ne zai fade ta ne ta hanya mai sauki yanzu kun ga wannan magana ce ai mai kyau gaskiya ce ba sa santa kuma ita ce ta rusa abin da suke so din gaba ɗaya yana faɗa musu wannan sai suka fasa taimakon kaga babban abin da yake so a lokaci shine a taimaka masa a tsare shi to amma tunda ya san din lamarin na Allah ne to bai musu ƙarya ba cewa eh zan ba ku mulki in na samu wato lamari ya dawo zuwa gare ni sai ga musu gaskiyar abu cewa wannan harka fa wannan lamari na Allah ne ba zabi na bane ba wani abu da zan yi a ciki sai ce al'amru ila Allah yadahu haythu yasha fa qala lahu sai shi wannan mutumin yake cewa atuhdafu nuhuruna lil arabi dunak yanzu a tinkari in an ce hadafi da ma ka sa abu a hari ka sa target dinka yanzu ma sanya wayayenmu wato wuyanmu rayukanmu mu za mu sa ga larabawa su zo su tinkare mu su kashe mu dunaka saboda mu kare ka ma'ana in kai kadai zaka samu abinka in an ci nasara kai kadai banda mu ba za mu samu mulki ba haka kawai sai mu zo mu halaka kanmu saboda kai mun fahimci zancensa sai suka gaya masa wannan in shi wannan mutum ya bashi amsa yace fa idza azharaka Allah kana al-amru amru li ghayrina kuma sannan idan an zo an ci nasara an rinja yadda kai akan waɗanda ba kai ba shikenan kuma ya zama mulkin ya tafi zuwa ga wasu wanda ba mu ba sai suka ce sai yace masa la hajata lana bi amrika ba mu buƙatar wannan lamarin naka je ka mun hakura fa abau alaihi su ma sai suka juye baya ba su amsa wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan dai babban abin da zamu karanta a ciki shine me idan kana da yaqini kana kan gaskiya to kada ka damu kowa in ya juya maka baya kana tare da Allah ka yadda da akan gaskiya kake kana tare da Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ko baka samu taimakon kowa ba Allah subhanahu wa ta'ala zai taimake ka tare da cewa neman taimakon da kariyar a lokacin da kake da rauni shi kuma wani abu ne mashru'i amma in aka juye baya fa tawakkal ala Allah sai ka dogara ga Allah shine mai addinin addinin nasa ne ba naka bane kuma zai gudanar da shi ko da dabarar ka ko babu dabarar ka ina fatan fahimci wannan yawa to sai ce walamma raja'at banu amir lokacin da banu amir ibn sa'sa din nan suka dawo tahaddathu ila shaykhin lahum akwai ni tsoho dattijo a cikin kabilar tasu sai suka bashi labari kaji fa ga yadda akai shi kuma wanda yake dama lam yuwafil mawsim likibari sinnihi shi bai je aikin hajin ba a lokacin bai fita an je maka da shi ba a wannan shekara din saboda tsufa wa qalu lahu sai suka ce ja'ana fatan ai wani saurayi ya zo mana min quraish min bani abdul muttalib yaz'umu annahu nabiyyu ya zo mana daga banu abdul muttalib yana riya cewa ai shi annabi ne su wanda suke bada labarin kenan suke ga mu wancan tsoho yad'una ila an namna'ahu yana kiran mu wai mu bashi kariya wa naquma ma'ahu mu tsaya tare da shi wa nakhruja bihi ila biladina mu fito da shi mu zo da shi zuwa ga ƙauyen mu ma'ana mu zo mu zauna da shi mu bashi kariya ya zauna cikin mu fa wada'a shaykhu yadayhi ala ra'sihi sai shi wannan shehi ya dauki hannunsa ya dora a kansa sun makala ya ce ya bani amirin ya ku banu amir wa halaha min talafin shin lalacewar har ta kai muku haka ka ji tsoho Allah ya kyauta wa hal liduna baha min matlabi yanzu an ce duna ba az-zunaba abinda ake nufi shine wato a jikin tsuntsu daidai inda tushen inda wutsiyarsa take nan shi nan ne ake ce ma az-zunaba yau ana nufin tushen gadan bayan mutum inda karfin sa yake shine sai halu zunabaha min matlabin yanzu wannan mu yanzu gindin mu asalin mu har yana da wani wuri da yake nema ko ana neman sa ma'ana har yana neman mafaka a gun wani har ya zai zama cewa har sai mun ba wani kariya sannan mu samu girma mu tsaya da kafar mu kamar abin da yake nufi kenan ma'ana ba kwa nufin har sai kun kawo wani bawan Allah sannan ku samu daukaka wannan abun ba ma bukatar sa kamar da yake kawo can a kasa yana cewa masalun yudrabu lima fata misali ne ko kuma in ce karin magana ce da ake bugawa ga abin da ya kufce in wani abu ya kufce ana fadin irin wannan ko kuma ka fassara shi da cewa abin da yake nufi cewa yana nadama ne akan me yasa ba ku yadda kun kawo shi ba mu samu daukaka din duk wannan za a iya fahimtar sa domin isharar da yake cewa misali ne ake kwatanta shi idan abu ya kufce kamar yana nadama dan me za ku bari wannan abu ya kufce ba ku same shi ba wancan kuma ma'ana ita ma za ta iya dauka kowanne to shine sai yake ce da su wallazi nafsu fulanin biyadihi na rantse da wanda wato rayuwa take hannunsa inji shi ya faɗi sunansa shi kansa ma taqawwalaha isma'iliyun qattu yawa wannan babu wani mutumin isma'ili wanda yake dan banu isma'il wanda yake da dangantaka da isma'il taqawwalaha ya faɗe ta da ƙarya ma'ana inda ya faɗe ta to haka yake da gaske kun ga wannan ma'anar ta biyu ita ce kenan yana nadama akan abin ya kufce musu basu samu ba yace wa innaha la haqqun yace wallahi gaskiya ce fa aina ra'yukum kana ankum ina hankalinku yake a lokacin da ya bige muku da wannan abu ma'ana me yasa ba ku tunani ku karbi abin nan da ya ga muku ba a lokacin da ya ga muku kun ga nan yana musu fada ne ashe me yasa ba su karbi wannan kira ba na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ina fatan fahimci abu kun ga wannan ya nuna mana asali wato manzo sallallahu alaihi wa sallama wannan sako da yazo da shi daga Allah subhanahu wa ta'ala kuma bijirar da shi ashe da ya samu wannan gudanar abu da abun bai zama kila hijira da bata zama zuwa ga Madina ba amma kasancewar Allah ya riga ya tsara haka zai gudana sai zama mutanen Madina ne suka karbe shi duk waɗannan mutanen a Makka da suke kusa da Makka duk ba su karbe shi ba sai zama daga ƙarshe mutanen Madina su ne suka karbi manzo sallallahu alaihi wasallam har kuma abu ya auku kamar yadda muka ganshi komai dai na Allah shike tsara shi yadda yaso kuma a yadda addinin sa zai ci gaba muna roƙon Allah madauki ya ƙara daukaka addinin sa sannan kuma malami yake ce mana almu'minuna min ghairi ahli makkah mu'minai daga al'ummomi ba na makkah ba ai duk labarin da muke ji a baya ina magana ne akan mu'minai da suke cikin makkah suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne ko to yanzu zai magana akan mu'minan da suke daga wani gari ba makkah ba wannan ne har ya fara bude kofa har aka kai ga maganar Aqaba kamar yadda zamu zo mu ji da mutanen Madina suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama arada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kama arada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-islam ala al-qaba'il wal-wufud kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bijiro da musulunci yayi tallansa ga kabilu da kuma wato delegations da suke zuwa wato tawaga da suka zo makka عرض على الافراد والاشخاص فالنبي صلى الله عليه وسلم يا بي متانه ديدي كوما يا تتاونا دسو يا جا hankalinsu daga mutanen da suke wasu raren ba a makka ba wannan na farko da muka ji mutane ديدي ku a garin makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi su wannan kuma mutane ديدي ku a wajen makka shine abin da zamu ji yanzu mun fahimta yawa sai sai wa hasala min ba'dihim ala rududin salihah annabi sallallahu alaihi wasallam ya sami wato martani mai kyau ya samu amsa mai kyau daga wasu daga cikin su wa amana bihi iddatu rijalin ba'da hadha al-mawsim biqalil wasu daga cikin adadi mai dan dama daga cikin wato mazajin waɗannan kabilu an samu waɗanda suka musulunta wato bayan wannan aikin haji da ƴan kwanaki ko lokuta kadan wa hunaka nubdhatun wa haka nubdhatan minhum wa haka nubdhatan minhum ga wasu kadan daga cikin waɗannan mutane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya same su kuma suka musulunta muna fahimta an ce wa haka ungu kamar a ce maka ungu nubdatan minhu amma khud ga wasu daga cikin su shi yasa nubdatan ya zama mansubi na farko akwai suwaid ibn samit suwaid ibn wani as-samit kana sha'iran labiban wani mawaki ne ma'ana mai waƙe in an ce kun ji mawaki a larabawa galibi ana zancen mai waƙe wanda yakan lera waƙe na yabo ko na zambo a cikin mutane labiban kuma mai hankali min sukkani yathrib shi kuma daga cikin mutanen yathrib yake ina ne yathrib yawo madina tsohon sunan madina kenan kafin wato musulunci yusammihi qaumuhu mutanansa suna kiransa al-kamilu suna kiransa kamilu lijaladihi saboda juriyarsa mutum ne gwarzo mai juriya baya tsoro wa shi'rihi kuma saboda waƙensa wa sharafihi da ɗaukakarsa da darajarsa wa nasabihi da kuma dangantakarsa ta jini ga wato ɗan dangi ne ja'a makkata hajjan ya zo makka yana mai aikin haji aw mu'tamira ko kuma mai umara mun san aikin haji ana yin sa tuntuni da umara ho kuma haka sunansu yake kuma musulunci ya tabbatar da shi fada'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ila al-islam zuwa musulunci fa qala sai yace la'alla alladhi ma'aka mithlu alladhi ma'i la'alla kila abinda ke tare da kai ne ma ina da shi ma'ana abinda kake da shi dinnan kila ne ma ina da shi ma'ana da dangantaka da mutunci da daraja da iya magana la'alla wannan kake ji da shi ne ma ina da shi فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ان الله صلى الله عليه وسلم ياتي ده شي وما الذي معك كاي دين ميكي تاري ده كاي مي كاكي ده شي قال حكمه لقمان ني انا ده حكمه ايرين تن لقمان كوغا شي لقمان سننني ني ا وانشان لوكاشي سن سان قصصا ده تاريخين سا ده ابيندا اكا امبتا اكانسا فقال رسول الله قال سي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي اعرضها علي تو غيامن وني ابو انجي na hikimar luqman din da take tare da kai fa aradaha sai ya fada masa wasu maganganu fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna hadha la kalamun hasan lalle wannan abu da ka fada magana ce mai kyau kuga adalci kuma idan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai gole shi ba sai ya to wannan shirme ne kuma muna da irin wannan ko fiye da shi ko da babu din kaga bai haka ba duk da kuma ya san yana da abin da yake fiye da nasa din shine alqur'ani amma bai fada masa irin wancan ba sai ce inna hadha la kalamun hasan wallazi ma'i afdalu min hadha amma wanda yake tare da ni yafi wannan kun ga magana mai kyau wancan fa bai musulunta ba amma duk da haka ya ga masa wannan maganar mai kyau bai lalata ta sa bai ce kai na ga wannan aishi lime ne ka ai ga nawa yafi a sai ce na san ma mai kyau ne wannan kuma ya fada ne ba dan ƙarya ba shi ma saboda nasa din mai kyau din ne da ya fadi ba mai kyan ba annabi sallallahu alaihi wasallam zai ga masa wannan maganar kar ka fade ta ba ta dace ba sisi wallazi ma'i afdalu min hadha amma abinda ke tare da ni yafi wannan qur'anun anzalahu Allahu ta'ala alayya abinda ke tare da ni qur'ani ne Allah ne ya saukar da shi gare ni huwa hudan wa nur shiriya ne kuma da haske shi alqur'ani fatala alayhi rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta masa alqur'ana wa da'ahu ila alislam kuma ya kira shi zuwa ga addinin musulunci fa aslama kuma ya musulunta ba rikici ba tashin hankali wa qala sai shi kuma bayan yaji inna hadha la qawlun hasan wannan abinda ka fada da ka karanta dinnan lalle magana ce mai kyau ma'ana yana nufin alqur'ani falamma qadima almadinata lam yalbath an qutila fi waqa'atin bayna al-aws wal khazraj bayan musulunta nan ta sai yana komawa gida tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yana makka ba a koma madina ba ba a yi hijira ba ballantana a yi sulhu tsakanin ausu da khazras kabilun nan guda biyu suna yaƙi to a cikin ɗaya daga cikin yaƙe-yaƙen da suka yi sai aka kashe shi a cikin waɗannan yaƙe-yaƙe kun ga ya musulunta ya mutu a musulmi yawwa duk da cewa a yaƙin jahiliya aka kashe shi mun fahimci abin shine sai yake cewa qabla yawm bu'ath kafin ranar bu'ath ranar bu'ath shine ranar da suke tuna yaƙe-yaƙen da ke tsakanin al-aws wal khazraj ma'ana sai aka kashe shi a kafin wannan lokaci a cikin wannan yaƙi da aka yi amma kuma kafin ranar bu'ath din mun san dai ranar bu'ath mun sha jinta yace wal aghlabu abinda yake shine galibi annahu aslama fi awail sanati al-hadiyata ashara min an-nubuwa yawa abin nan da ya faru tsakanin sa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara ta 11 ne daga annabci kuma wannan mutum ne shi kadai musulunta ya koma cikin mutanen sa ya fara da'awa bai fara da'awa ba gashi dai a cikin irin waɗannan abubuwa na hayaniyar zamanin sa Allah madaukaki ya karbi ransa kuma a matsayin musulmi Allah subhanahu wa ta'ala kuma isa shi aljanna saboda me lokacin waɗannan abubuwa ba a fahimci shin kansu ba tunda dama Annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo Madinan har an sa shari'a an ce a watsi da harkar jahiliya ba mun fahimci wannan yawa sai kuma na biyu Iyas ibn Mu'az lokacin tayyib yace Iyas ibn Mu'az kana gulaman hadathan min sukkani Yathrib shi ma wani saurayi ne nan ce gulaman hadathan ana nufin saurayi danye danye yau wanda bai nisa ba ba saurayi ne babba irin wanda ya kai 30-40 ba irin yan 20-20 din nan daga 15 kuma kai zuwa dan sama kadan yawa yana daga cikin mutanen Yathrib qadima fi wafdin min al-Aws shi kuma ya zo Makka ne a tawaga tare da wato kabilan Aws ja'u yaltamisuna al-hilf min Quraysh su kuma sun zo ne suna neman yarjejeniya ta zaman lafiya tsakanin su da Quraishawa wannan dama wani abu ne sananne wato mutane da yawa sukan kasa gane waɗannan abubuwa saboda ba su fahimci yadda ɗabi'un Larabawa suke ba shi yasa amfanin kowane littafi na sira zaka ga ana gaya maka ɗabi'ar Larabawa da yadda rayuwar su take kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amfanin sa shine ka gane irin waɗannan abubuwa din sai mutum yaji kaga yanzu kamar gari ne ana zaune kamar garin birnin Kudu ne a su a tsari na Larabawa ba gari ne da za a ce duk al'umma iri ɗaya ne kuma irin tarayya rayuwa iri ɗaya ake ba kowanne suna yin rayuwarsu gwargwadon kabila-kabila ne a gari guda sai ka ji wannan kabila ba sa shiri da wannan kuma a yi ta yaƙe-yaƙe a cikin gari guda sai ka ga sun fita sun je wani ƙauye sun sami yarjejeniya da wata kabilar cewa ku zo mu haɗa ƙarfi duk lokacin da rikici ya same mu tsakaninmu da su wane za ku zo daga can ku zo ku taimaka mana a nan haka suke rayuwarsu to akan yi tafiya ta musamman don neman irin wannan yarjejeniyar to su abin da ya kawo su mausumi suka zo Makka sun zo ne daga Madina a lokacin ana kiranta Yathrib su wannan kabilan wannan saurayin kai na Iyas ibn Mu'az sun zo da shi da mutanensa don neman shine ja'u yaltamisuna suna neman hil al-hilfa min Quraysh su samu Qurayshawa su ce da Allah mu yi abota da ku mu yi alliance mu samu taimakon juna ya zama cewa duk lokacin da fitina ta same mu za mu zo mu dunkule mu zama abu ɗaya mu taimakawa juna a ala qaumihim min al-khazraj saboda su nemi taimakon waɗancan Qurayshawa akan mutanen su kabilan wanne kabilan al-khazraj saboda su al-aws ne kabilan aws ba sa shiri da al-khazraj al-ausun suka je Makka suka nemo taimakon mutanen Makka akan su zo su taimaka musu akan ƴan uwansu mutanen a al-khazraj da suke Madina ina fara ana bin abu ana fahimta yace wa zalika qubaila harbi bu'ath wannan shi ma an yi shi ne tun kafin yakin bu'ath fi awail sanati 11 min an-nubuwa kafin wato shekara ta 11 ta annabci yawa harbu bu'ath sanannen yaki ne shine wanda muke faɗa da su sanannen yaki ne da aka yi a wannan shekara to kafin a yi shi ne wancan bawan Allah ya musulunta shine farko Suwaid ibn Samit waɗannan kuma a shekarar ne shi Iyas ibn Mu'az na sallamarin ya faru yace id kanat niranul adawati muttaqidatan fi Yathrib bain al qabilataini a yayin da wutar adawa da gaba tana balbala tana ci a garin Madina wato tsakanin waɗannan kabilu guda biyu wa kana al-Aws aqalla adadan min al-Khazraj kuma kabilan Aws su ne adadin su bai kai adadin yawan kabilan Khazraj ba ma'ana Khazraj din sun fi su yawa falamma alima rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi maqdamihim ja'ahu yayin da ji labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ji labarin sun iso Makka domin wannan abu da ya kawo su sai ya zo musu fajalasa ilaihim ya zauna gaban su wa qala lahum kai annabi sallallahu alaihi wasallam da hakuri yake wa zai iya wannan irin naci shi fa yana da gurin baya Allah subhanahu wa ta'ala ane masa wahayi mala'iku za su taimaka masa amma haka ya saukar da kansa yake bi yaje gidan wannan ya roke shi ya musulunta kamar yadda almajiri yake bara gida-gida da Allah ku bani abinci in ci, haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawo yana tallan addinin musulunci. Muna irin wannan hakuri, hakuri tsakanin mu da juna, mu ilmantar da juna, mu yi hakuri da juna, mu ja hankalin juna, mu yi halaye masu kyau. Mun kasa irin wannan mutum da wani ba shi ne shikenan, wani ya fito daga harkar wani har abu da ba shi yaje tuntube shi a zauna lafiya a tattauna a dina kaza. Wannan fa a tsakanin ba wai zancan maka je kai da'awa a zo a musulunta ba, wanda wannan haka ya kamata a ce. Yanzu ku duba ku ga abin da wasu jidda ba musulmi bane irin abin da suke, duk da na ga lamarin su yanzu ya sauki, wanda ake cewa Jehovah Witness, kun san su? Ku taba ji ba? Ko da yanzu sun tsaya, na san lokacin can shekara 20 haka zuwa da 5 sama sukan bi gida gida a wasu garuruwa suna raba Bible din na dan kankani haka gida gida, za a je a kwankwasa mu a kofa. Wannan su wata ba kabila ba kai zance, wata firqa ce, wata kungiya ce daga cikin Kirista, amma sun fi karkata zuwa ga Yahudu su kuma. Sauran Kirista suna yakar su sosai, to su kuma suke irin wannan umuri abu din. Yadda mutum zai dage a ce yana yawo yana tallan addinin musulunci, inda haka ake yin hakuri, da za ku ga cewa musulunci ya shiga kowanne gida. Wani abu ne? To, ai mana hakuri ne to, an ja hankalinmu ko? Wanda ya san da shi ake sai je. Yawwa, fajalasa ilaihim, annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna gabansu, wa qala lahum, yake ce musu, hallakum fi khairin mimma ji'tum lahu, shin in ba ku wani abu wanda shi ne mafifici fiye da abin da kuka zo don shi? Ya ji cewa sun zo don me? Don neman, ba sulhu ba, don neman taimakon wata kabila ko? Yawwa, me zai hana ni kuma in muku tallan wani abu da ya fi wancan? Shi ne abin da ya zo musu da shi. Ku ga uslubin magana. Yawwa, sai ce me zai hana in kawo muku abin da ya fi abin da ya kawo ku? Faƙalo, sai suka ce da shi, wama zak, meye kuma wannan ɗin? Kala, sai ce, ana rasulullah, ni manzo ne na Allah, ba'athani ila al'ibadi, ya aiko ni zuwa ga bayinsa, ad'uhum ila an ya'budullaha, in kira su su bauta wa Allah, wala yushriku bihi shay'an, kuma kar su tara shi da kowa a wajen bautan nan, wa anzala alayya alkitaba, kuma ya sauka min da littafi. Wannan a dunkule shi ne saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk inda za ka je ka dawo, saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam a nan yake. Shi ne abin da muka faɗa sau da yawa. Babban abin da za ka fahimta na saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in kana nemansa, ka bi maganganunsa bayan ka karanta Alƙur'ani, zai gaya maka me ya kawo shi duniyan nan ne. Asali, ba don ya mulki ba ne, ba don ya kuɗi ba ne, ba kuma don ya tara mutane kawai ba. A'a, domin ya ja su zuwa ga wannan saƙon cewa a bauta wa Allah shi kaɗai, duk wata manufa to a bayan wannan take. Tauhidin nan, tauhidin inda da wani abu daban ba wannan ba, da wannan zai yi. Ga mutane sun zo suna neman taimakon wata ƙabila, inda neman mulki yake, Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama musu hanya, ya je gun Quraishawan ya roke su, ya ce ga wasu mutane ku zo kaza da kaza, shikenan sai a ce ai shi mai mutane ne a guri kaza, shikenan sai su tafi. Mun fahimci wannan? To, ba kawai mutane yake nema ba, saƙon shi ne mutanen in sun zo ya gaya musu wannan maganar, su bi Allah su bauta masa shi kaɗai, kada su bauta ma wani wanda ba Allah ba. Kuma sannan ga saƙon da za a bauta wa Allah da shi, shi ne Alƙur'ani, a karanta shi a ga mai Allah maɗaukaki ya faɗi, kuma a yi aiki da shi. Thumma dhakara lahumul islam, sannan ya bayyana musu menene musulunci, watala alaihimul qur'an, kuma ya karanta musu Alƙur'ani. Fa qala Iyas ibn Mu'adh, sai a cikinsu sai Iyas ibn Mu'adh nan sai yake cewa, ai qaum, ya ku mutane na, hadha wallahi khairun mimma ji'tum lahu, wannan abin da muka ji daga wannan bawan Allah, wallahi na rantse da Allah, shi ne fiye da abin da ya zo da mu din nan. Abin da ya zo da mu neman taimakon ɗan adam, mai taimaka mana mai ƙarfi tare da shi, ko to ga wani taimako daga Ubangiji, ai ko yafi. Yawwa, sai ya gaya musu, fa akhadha Abul Haisar Anas ibn Rafi'in, sai Abul Haisar, haka yasa ko Abu Anas ibn Rafi'in, rajulun min al-wafd, wani mutum ne daga cikin tawagar da suke tafe, sai ya dauki hafnatan min turabin ya dunkuli tafi guda na kasa a hannunsa shi wancan mutumin din ya sunansa Abu Haisar Anas ibn Rafi'in a min turabil batha in an ce batha kwarin maka inda daidai inda area Ka'aba take rairayin da ke wannan wurin yawa a sai ya debi rairayi daga wannan farama biha wajha iyasin ya kwarawa iyasin nan a fuska ya watsa masa kasa saboda sakamakon abin da ya fada din nan a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa qala sai yace da'na kai da Allah rabu da mu fala amri na rantsa da rayuwata laqad ji'na li ghairi hadha mu abin da ya kawo mu ba wannan bane ka rabu da mu da Allah ba ma san wannan fa samata iyasun sai shi iyas ya rufe bakin sa ya shiru wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi wa sarafu ila almadinati su kuma suka kama hanya suka juya suka koma madina min ghairi an yanjahu fi aqdi hilfin ma'a quraish ba tare da sun yi nasara a kulla wannan alƙawari tsakanin su da quraisha ba mun gane ashe kenan abinda suka zo din domin sa ba su samu ba amma kuma wani sako ya shiga hankulan su wanda za su koma suna tunani kuma akan sa da fadan mun fahimci wannan yace wa ba'da ruju'ihim ila yathrib bayan koma wasu zuwa yathrib lam yalbath iyasun an halaka shi ma bai dade ba iyas shi ma ya mutu duk da ya faɗi wancan cewa wannan abu gaskiya ne lamarinsa kuma zuwa ga Allah kenan wa kana yuhallilu wa yukabbiru ya kasance kai yana haylalla yana kabbara yana la ilaha illallah allahu akbar wa yahmadu wa yusabbihu inda mautihi kunga ya mutu musulmi kenan yawa wato lokacin da yazo mutuwa yana la ilaha illallah allahu akbar alhamdulillah subhanallah lokacin da zai rusu magana musulunci kenan ta kare a gunsa shi ma'ana ya musulunta fala yashukuna annahu mata musliman dan haka babu mai kokonton cewa ya mutu a matsayin sa na musulmi radiyallahu anhu kunga ya tabbata sahabi kenan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda me لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك وانا دعما شيني تعريف مسلمي طيب انا مصيح انا ما تعيش اكان ابو ذر الغفاري ثبو دي كسا سا بباتي كما ميس او كما سنة اكويدا رسا ديوا اتكي يد ابو ذر الغفاري يمسلون تا امكا دي كما يدي كما تكي ممتع ننسا يتكي بدا فتكروا muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana albarka cikin abin da muka karanta ya ƙara mana fahimta kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu zama lafiya a wannan ƙasa tamu ina cikin abubuwan da ya kamata mu ja hankalin junanmu kamar yadda na ambata mana wancan mako da ya gabata ƴan uwa musulmi mu dage sosai ga addu'a Allah maɗaukaki ya bar mana wannan ƙasa tamu ta zauna lafiya fitinu da muke jin su a wurare da yawa abu ne da wani zai ce yana jin abubuwa ana faɗa a wasu wurare ko sai dai ya je a BBC sai gashi sai matsowa yake duk inda kuka ga fitina ta auku a duniyan nan da irin wannan kaɗan kaɗan ɗin ta fara ba abin da za mu yi yanzu in ba addu'a ba kuma kowa ya tsarkake zuciyarsa ya tuba zuwa ga Allah maɗaukaki ya bar abin da yake marar kyau manyanmu da ƙananmu shugabanninmu da talakawanmu mu dunguma zuwa ga Allah mu roƙe shi ya dakatar da fitinu ya kwantar da hankalinmu ya ba mu zama lafiya in ba wannan ba ba mu da wani abu da zamu duk abin da yake da zai jawo abin ya ƙara ruruwa ya kamata kada ya zo daga wurinmu wannan shawara ce wanda za ta taimaka mana kada mu bada kofar wani abu marar dadi ya faru ko a nan garin mu ko a jihar mu ko a wuraren da suke kusa da mu duk abin da zai jawo fitina dan Allah mu kaurace masa mu dunguma mu addu'a Allah madauki ya tsare akwai mutanen da suke tsare-tsaren akwai abubuwa uku da ya kamata mu fahimta ne nake so mu magana akan su akwai mutane da suke kokari duk yadda za su yi sai sun ga cewa kasan nan tamu bata zauna al'umma guda ba mun san su ko ba mu san su ba mafi yawa ma ba mu san su ba ba mu san daga inda suke ba amma ana tsarowa musamman ana so a amfani da rikici tsakanin musulmi da kirista wurin yanzu abin da ke faruwa a Mobi cikin garin Yola da cikin garin Yola ta gajiya abubuwa suka baci wannan yana harin wannan na harin wannan waɗannan abubuwan so ake a nuna cewa gaba ɗaya zaman ba zai yiwu ba don haka a wargaje wani wanda bai karanci yadda rayuwar take gudana ba zai ce to me a wargaje din mana wannan ba magana ce ta mai hankali ba wargaje wannan duk inda ta faru ba mai shan wahalar ta irin musulmi shine wanda ba mai taimakonsa ba mai sha'awarsa ba mai sansa kuma shine yafi kowa rashin organization shi din ba shi da shugaba ko ba haka muke ba shugabanci na mutum ɗaya sai mana ku yi kaza ba mu da shi da haka duk lokacin da fitina ta shigo cikinmu ta adin da za ta yi ba kaɗan ba ne da haka ina jan hankalinmu duk abin da za a yi na wata hayaniya kar mu sa kanmu a ciki ba mu san hayaniyar da za a yi amfani da ita irin waɗannan abubuwan a tsokano su ba mun gane yawwa ko a zo a kira ko wata hanya ta ko a ce zanga-zanga a fito in ga za a yi magana a ce to ga harkar mai a zo a yi zanga-zanga a kanta la'alla ita za a yi amfani a tare da fitinun da ba mu san ina za su tsaya ba za ka samu fahimci wannan da haka ba shawara ba ce mutum ya shiga irin waɗannan harkoki zanga-zanga asali hanya ce ta kafirai su al'ada su ce idan wani abu ya dame su su fito su yi irin wannan hayaniyar a rubuta wasu abubuwa a ɗaga ko a yi zage-zage ko a yi wasu abubuwa mu a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu da wannan ba mai kawo ma dalili na shari'a akan cewa wannan abun da magabata suna yin sa ba mu san shi ba ina fata mun fahimci wannan kuma duk hanyar da ba daidai ba ba za ta zama hanyar da za a kawo abin da yake daidai ba mun fahimci wannan baka bin bid'a ka tabbatar da sunna baka bin zalunci ka tabbatar da adalci mun gane yau don haka ko kowa yayi to mu ka da me ba ruwan mu da wannan harkar ya zama cewa abinda muka yarda da shi shine mu yi da'awa zuwa ga addinin nan namu cikin hanya mai tsarki mai sauki mu ilmantar da mutane duk abinda ba wannan ba to ba hanyar mu ba ce kada mu bari a rude mu ko wani mai harkar siyasa ko mai harkar wani abu daban mai son tare jama'a ya ja ka je ka yi wata zanga-zanga ko akan harkar ma'aikata ko akan harkar mai ba ruwan mu da wannan harkar ina fata mun fahimci wannan yawwa saboda irin waɗannan abubuwan daga gare su ake farawa sai wani ya shiga wanda ba a cikin ku yake ba sai ya shiga sai ya je tada wani abu kuma ku za a danganawa haka ake ko ba haka ake ba to ya kamata a ce muna da basira yanzu irin waɗannan abubuwan ya zama cewa wato muna da wayan da ba za a yi amfani da su a rikita mana lamari ba ba mu ba wani abu mai suna zanga-zanga Allah maɗaukaki ya tsare mu ba na faɗi wannan ba dan komai ba dan akwai mutanen da suka ga irin wannan hanyoyi din ya halatta za a iya bin su maganganu zan dan karanto mana wasu maganganu na wasu malamai wanda kowa daga cikin mun yarda da su a matsayin manyan malamanmu na sunna da irin maganganun da suka yi dan ku ga ba wai ra'ayi na bane wannan ra'ayin manyan malamanmu ne na duniya nabin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah maɗaukaki ya ƙara fahimtar da mu akwai wani bawan Allah da ya rubuta littafi akan wannan matsalar shifa'us siqam fi sifati munasaha fi sifati munasahati al-hukami wa hukmi at-tadahur wal-i'tisam sunansa kenan gashi a hannu wato littafi ne da yake bayani akan siffar yadda ake wa masu shugabanci nasiha da kuma hukuncin demonstration da kuma kama wuri a makale a ce ba za a tashi ba irin su harkar tahrir su koya din nan da sauransu da kuma abin da ya shafi idrabat idrabi shine yajin aiki yawwa duk waɗannan abubuwan an fatawoyi ga malamai sun yi maganganu akai daga ciki abin da zan iya karanto mana yana cewa su'ilatul lajnatu da'imatu bi ri'asati al-imam ibn baz an tambayi al-lajnat da'ima da wannan lajnan nan ta fatawa a karkashin shugabancin Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu tabaraka wa ta'ala akan wani abu yace marra ba'd min al-a'wami fi madinatina mudaharatu wani ne yake tambaye cewa a garin mu an yi irin wannan demonstration an fito titi ana daga wasu abubuwa ana magana shi wa kanat tilka al-mudaharat mashubatan bi takhrib al-mu'assasat kuma an yi nushe-nushe da buge-buge wa sharikat da kamfanoni an kokona surare fa kanu ya akhuduna kulli shay'in fil mu'assasat sai su je su shiga ofishin mutane sai a faffasa sai a kwashi kayayyaki kamar da muka san ana yin irin waɗannan abubuwan an yi sai a shiga shagon masu kasuwanci sai a faffasa sai a ɗebe kayan da ke ciki kuma a ce wani ma sai iya da'awar cewa da nima ya samu yace wa ana aidan sharaktu yace ni ma in ji mai tambayar na taba shiga cikin wannan abu an yi da ni fi tilkal muzaharati wa akhadtu min ba'd al mu'assasati kutuban wa mushafan har a cikin abubuwan da na diba a ofishi a wani ofishi akwai littafai har da ma qur'ani ta kaji wani wa hina maltazamtu amma lokacin da na lazumci shari'a ma na fahimci harkar daidai na koma kan hanya sosai araftu anna zalika la yajuzu na fahimci cewa wannan abu ba daidai bane wa uridu min samahatika an tufidani bima za af'alu bi hadhihi kutub kuji wani mai tsoron Allah shi abin da ke tambaya ma wannan littafin da ya diba lokacin da ana muzaharar nan ya zai da su wa khasatan al-mushaf musamman ma qur'ani din wa shukran jazakumullahu khair yace nagode tambayar sakina fa ajabat sai wannan lajina ta malamai sai suka bada amsa suka ce yajibu alayka an tarudda ma akhadtahu min ashiya'a bighairi haqqi wajibi ne akan ka kame da abin da ka dauka ba tare da haƙƙi ba wala yajuzu laka an tamlikahu aw tamallukahu wala yajuzu laka tamallukuhu aw lintifa'u bihi mallakatsa ko amfani da shi bai halatta ba gare ka fa in arafta ashabahu in ka san me shi wajaba radduhu ilayhim wajibi ka je ka mayar wa masu shi wa in lam ta'rif ashabahu in baka sani ba kuwa wa lam tastati' at-tawassul ilayhim kuma baka iya kaiwa zuwa gare su ba yace fa innaka tatakhallasu minhu to ka rabu da shi dai bi ja'li hadhihi al-kutub wal masahif fi makanin yustafadu minhu sai ka dauki littafin da qur'anin ka kai shi wani wuri ka aje inda za a amfani da shi kamar masallaci kamaktabatil masajid kamar abin nan library da ke cikin masallaci awul masjid ko a masallaci ka aje awul maktabatil amma ko public library wa nahwu dhalika da makamancin wannan wa yajibu alayka at-tawbatu an-nasuhu kuma wajibi akan ka tuba wa adamul audati li mithli hadha al-amal as-sayyi ga irin wannan aiki karka sake komawa ma at-tawajjuhu ila Allah subhanahu wahdahu kuma ka koma ga Allah shi kadai wal istighalu bi ta'ati ka shagaltu da da'asa wa tazawwudi bi nawafil amin nawafil al-ibada ka rika nafil fil wa kathrat al-istighfari da yawan istighfari la anna Allah an ya'fu anka da fatan Allah madaukaki ya gafarta maka ku duba fa yace wa yuqbalu wa yaqbalu tawbataka kuma Allah ya karbi tubanka wa yahtimu laka bi salihi amalika ya cika maka da kyawawan aiki kama nan sahuka kamar yadda kuma muna yi maka nasiha wa kullu muslimin wa muslima da duk wani musulmi da muslima bil ibtiadi an hadhihi al muzaharat mutun ya rika nisa da duk wani abu da ake cema wato muzahara al gawga'iyya wadda ba ta da tsari allati la tahtarimu malan wala nafsan wadda ba ta girmama la dukiya ko rai wala ardan ko mutunci wala tamuttu ila al-islam bi sila bata da wata alaka da musulunci inji wannan lazina din yace liyaslama lil muslimi dinuhu wa dunyahu domin addinin musulmi da duniyarsa ta kukuta ta zauna lafiya wa ya'manu ala nafsihi musulmi ya amintar da kansa wa irdihi da mutuncin sa wa malihi wa billahi at-tawfiq Allah ya samu dace wannan lazina kenan وقال الامام بن باز الشيخ بن باز فيكما في بيان صور الاسلوب السيء في النصيحه ده yake bayyana hanyoyi marasa kyau wajen nasiha sai yake cewa wa yalhaqu bi hadha albab inji bin baz za a iya hada dangane da wannan babin za a iya cewa ma qad yaf'aluhu ba'd an-nas ma'ana ka za a iya riskar da wannan daga zuwa wannan babin da muke magana za a iya riskar da abin da wasu mutane suke aikatawa min al-mubaharat na daga zanga zanga allati qad tusabbibu sharran aziman wadda za ta iya sababa sharri mafi girma ko mai girma ala du'ati akan masu da'awa musamman mai da'awa za a ci dama shine ya zuga mutane ku yi kaza ku yi kaza lokacin da aka go kama mutane bayan an yi irin waɗannan duk mai baki wanda zai miƙe magana ai shi ake nema ko ba haka ba na ce shine yasa aka yi shi ko mutumin mai wanda yake bi yake bai san ma ya aka kulla ba kawai ɗan azo a more ne ya fito kawai daga gida ya ga jama'a an yi nan shi ma kawai sai bi duk abin da za a yi don haka ana cikin yi kila dama yana jin haushin wani yana hasadar shagon wani sai fara kai masa hari shikenan sai rigima fa ta faru da haka ake mafi yawan abubuwan da ake a irin harkokin zanga-zangan nan mafi yawan su ba tsara su ake yi ba inda tsarawa ake yi to wani abin da bai kai haka ba saboda wasu ne waɗanda ba a tsara da su ba sai su zo su shigo sai su yi abin da ba a tsaran ba kuma ba yadda za a yi ku da kuka fara abin ku za a dangana ku kuka fara shi haka ne ko ba haka ba yawwa to shine sai yake cewa fal masiratu fi shawari'i wal hatafatu wal mudaharatu laysat hiya at-tariqu lil islahi wad da'wa wannan irin hanyar zanga zanga a kama hannu wannan kama hannu wannan abin titi kamar yadda muke gani ana kawo a wurare da yawa ana yi a talabijin dan ana yi a wani wurin wannan abun baya sa shi ya zama daidai yace ba hanya bace ta kawo gyara da kuma da'awa yace fattariqu sahihu inji bin bas shi ita ce biziyarati shine akai ziyara wurin wanda abin ke hannunsa ayi magana da shi in yayi shi da kansa in bai ba ku bashi ku je ku kwanta ku hakura zalunci ana yin sa a ko ina kuma in kuka daga hannu kuka ga Allah Allah zai muku maganin sa ana fahimci wannan wannan ita ce abinda ko ita ce sunnar da malamai suka bayyana mutane ba hayaniya ba yace wal mukataba da kuma rubuta takarda a rubuta wasiqa doguwa ko mutanen unguwa kaza ko mutanen gari kaza ko malam wani da malam wani muna jan hankali da Allah abu kaza da ake yi guri kaza ba daidai bane ayi kaza ayi kaza muna bada shawara da magana mai kyau da ladabi ita ma ba zagi ba sai a dau takardar nan sai akai dan kai zagi kaga ba mai sauraron ka ko kai ne wani kai wa wani laifi yake so yayi maka nasiha in ya aika maka zagi kana bude kalma farko kaga zagi rufewa zaka ba zaka amfani da ko ayoyi ya kawo daga baya ba haka ne yau dan haka kowaye kake so kai mana nasiha ka bi hanyar da take ita ce mai kyau shi allati hiya ahsan yace fatansahur ra'isa kai wa shugaba nasiha wal amir da shugaban da yake area ka wa sheikhul qabila ko shugaban qabila ne ma'ana kaman mai unguwa ne daga ci ko wane ne za kai masa da irin wannan hanya din bi hadhihi tariq yace la bil unfi ba ta hanyar tsanani da zage zage da duke duke wal mudahara da kuma zanga zanga ba yace fa nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama makatha fi makkata annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna a makka 13 sana 13 sana shekara 13 ita ce muke karantawa yanzu kun ji irin yadda yake da mutane ashe ba tsoro bane uslubin sa din nan shine daidai yawa yace lam yasta'milul mudaharat bai taba cewa ku zo ya ku sahabbai mu kwato yancin mu tunda an hana mu sallah a Ka'aba mu zagaye gari muna ihu muna cewa bamu yadda ba bamu yadda ba ba a taba yin wannan ba walal masirat ko kuma wannan din bin a zagaye gari ana ta yawo wannan abubuwan hanya ce dama ta yan bid'a ba a taba samun ta daga mutanen da suke kan sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam yace walam yuhaddidin nasa bi takhribi amwalihim wa ightiyalihim bai taba annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba umarni ko ya tsoratar da mutane cewa ko ku bar mu addini in ba haka ba zamu yi hayaniya zamu rusa wuri kaza zamu kona gu kaza annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba wannan ba shekara na shekara 13 ko yace a aika wani yaje iktiyali mun san iktiyali ko iktiyali shine kisan gilla yawa saboda mun ga wani ya dame mu sai a ce a aika wani yaje masa kisan gilla ko yaje sa bam a unguwarsu ko wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yin wannan abun ba yawa wala shakka kuma babu makawa babu kokonto kai anna hadhal usluba wannan hanya din yadurru ad-da'wata wad-du'a tana cutar da da'awa tana cutar da masu da'awa shi ne da'awa in ba a samu zaman lafiya ba ba zai faɗi abin da yake so ya faɗa ba haka ne ko ba haka ba kuma sakon duk da yake da shi duk alherin nan da mutane suke da shi na bin qur'ani da sunna sun san shi ne saboda an yi karatu inda a jahilci muke gaba daya ina mutane za su san qur'ani ko su san sunna ba za a sani ba amma zaman da aka yi aka ilmantar da mutane shi ya haifar da mutane suka girmama qur'ani suka girmama sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yamna'u intisharaha kuma wannan abu in ana yi shine zai dakatar da ya kuma hana yaduwar da'awa domin in aka ce masu harkar da'awa sun shiga irin wannan sun je sun shiga zanga zanga shikenan sai ai koto karatu da ake gu kaza ko darasi da ake gu kaza to duk a daina waye ya cutu masu sauraro masu fa'idanta da su ji rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam su bi qur'ani su aka cutar to ashe idan aka shiga irin waɗannan abubuwa sakamakon kenan sai wa yahmilu ru'asa wal kibar kuma wannan irin zanga-zanga da irin wannan hali ko kone-kone ko makamancin sa yana sa shugabanni da manyan mutane ala mu'adatiha su rika gaba da da'awa wa mudaddatiha da kuma kishiyanta ta bi kulli mumkin da duk abin da suke da shi duk inda za su iya gaba
ba wai magana ce ta kai kana tsoro ba tunda kai baka da wani abu da zaka iya tinkare su kai fada da su ko kana da shi baka da shi yawa a don haka in suka tashi kyamar abin da mutum yake yi ko wani abu ko za su yake shi cikin sauki za su yanzu musamman zamani irin wannan da muke ciki irin na ana addinin musulunci fa ake so a yaka amma zaka ga cewa sai an yi dabaru sai a liƙa masa wannan sai a liƙa masa wannan gazawa aka yi fa yanzu a duniya a zo a ce a baza abu a faifai musulmi ku zo ku kawo hujjojinku wanda ba musulmi ba su zauna su kawo hujja an san babu dalilin da za a iya ture addinin musulunci daga zuciyar mutane shi ne aka kullu irin waɗannan abubuwa ne kai kuma idan ka bari ka yadda da wannan manhajin a matsayin cewa ita ce hanya in ka yadda da wannan hanyar a matsayin cewa da rikici da hayaniya za ka yada abinka to ka buɗe ƙofa sai a yi amfani da hayaniyar daga cikinka za a samu wanda zai zo ya tada irin waɗannan fitinu ana cewa ga fitina kuwa kun ga ba karatu ba ilmantarwa ba karatun Qur'ani ba ilmantar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan to su masu son sayi addini yanzu abin da suke sha'awa kenan su tsokane ku su ce kuna da fikira ko tunani aka zo aka dangana sai a je a yi ta abubuwa sai a dangana wa musulmi babu mai tabbatar ba ai bincike an tabbatar da eh wanda ya kaza inda musulmi bane wanda ya je cocin nan ya harbi mutane musulmi ne babu wanda ya kawo wannan la dalili uru wanda za a ganshi a gamsu da shi kun ga ashe kenan idan mutane suka yi watsi da wannan hanyar la zanga zangan la komai to babu kofar da za a zo a liƙa musu ita ina fatan mun fahimci wannan amma aka fito aka yi to za a liƙa muku ko kun yi ko ba ku yi ba mun fahimci abin da yake so to sai mu karasa magana sai yana kuma cewa har yanzu fahum yuriduna alkhair bi hada aluslub su masu irin wannan hanyar zanga zangan alheri suke so amma kuma da wannan uslubin lakin yahsulu bihi dibduhu sai kishiyar alheri sai zo ya faru idan suka yi irin wannan ayyuka din fa kaunu da'i ila allah yasluku maslakar rusuli mai da'awa zuwa ga Allah madaukaki ya zama cewa ya bi hanyar manzanni wa atba'ihim ya bi hanyar kuma masu bin manzanni walau talatil mudda ko da lokacin yayi tsawo kai shekara 20 kana karkashin yin hakuri da kira da bin sannu yace auladihi shi yafi masa kyau a min amalin yadurru da'wata wa yudayiquha da a ce ya shiga wani aiki da zai cutar da da'awa zai kuma kuntatawa da'awa aw yaqdi alaiha ko ma ya kare ta gaba daya ai hukuncin dakatar da ita yace wala haula wala quwwata illa billah wannan kan nemi shi a cikin majmu'un fatawa na Sheikh bin Baz juz'i na 6 shafi na 418 wa qala al imam al-albani malan al-albani Sheikh Nasiruddin al-albani shi kuma yana cewa عزى الحافظ حديث ابن عباس لأبي جعفر ابن أبي شيبة وحديث عمر للبزار وسكت عنهما في الفتح ينا مجانا أكام ولي حديثيني سيسي فما أحسن بكما يديدي بقى بنده لأنه يوهم حسب استلاحه وأن قرقدان استلاح إنسان أكب لوكي وأن مجانا تاسا زي إيهام أن كل منهما حسن سيوا كون الأيدة كتبوا أن أبو بوا قدابيو مئكوني zamu zo dai dan kila ba ku fahimci farkon maganar ba ya datse ta ne tsakiya yace walaysa kadhalika kama ra'aita wala anna dhalika kana sabab aw min asbab istidlal ba'd ikhwanina ad-du'a yace la anna wannan shine dalilin da yasa wasu daga cikin ƴan uwanmu masu da'awa suke amfani ko kuma suke hujja da wannan irin maganganu akan cewa ya halatta ayi abin da ake cewa al-mudahara al-ma'rufa al-yawm abin da ake cewa zanga-zanga ayo yace wa annaha kanat min asalib annabi sallallahu alaihi wasallam suna so su yi da'awa akan cewa hanya ce ta manzon Allah fi da'awa wajen da'awa shine yace wala tazalu ba'dul jama'ati alislamiyya tatazaharu biha yace har wasu ungiyoyi na musulunci ma suna amfani da wannan ghafilina an kauniha min adati alkuffar yace ba su fahimta ba sun gafala daga cewa wannan irin hanyoyi na mudahara da zanga zanga min adatil kuffar yana cikin al'adun kafirin inji malam albani wa asalibihim kuma hanyoyin su ne allati tatanasabu ma'a za'mihim wanda suke daidai da wannan rayuwa wanda suke annal hukuma lish'ab kaga a kaidar demokradiya ce ko ai hukunci na jama'a ne dan haka daga an bata musu su fito su yi irin wannan abu asalin da ma hanyoyin wannan shirman na demokradiya su suke jawo irin waɗannan abubuwa ne shi yasa kullum ake cewa mutane su rabu da wannan hanyar su bi hanyar Qur'ani da Sunna sai su ga zaman lafiya amma an kakaba wa mutane tsarin da tilas an ce sai akan za su rayu shike haifar da waɗannan abubuwa din yace wata tanafa ma a qaulihi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma yana kaucewa ko ya sabawa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fadinsa cewa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam fiyayyar hanya fiyayyen tafarki da zabi ita ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambayi malam al-Uthaymeen shi ma akan wannan abu duk da yake maganganun suna da yawa kan mu tsawaita fa ajaba yana cewa alayka bittiba'is salaf bayan ban karanta tambayar ba saboda abin kan abu ɗaya ne yace ina horonka da bin hanyar magabata in kana hada mawjudan inda salaf in akwai wannan abu agun magabata fa huwa khairun to alheri ne wa in lam yakun mawjudan in ko babu agun magabata basu tabai ba sahabbai basu tabai ba hanyar su bace basu santa ba yace fa huwa sharru to sharri ne kada ka shiga wala shakka anna almudaharat sharru yace babu kokonto kuwa wannan zanga-zanga da sauransu sharri ne li'annaha tu'addi ila alfawda domin ku suna tana kaiwa zuwa ga wato fauda da rashin zaman lafiya fauda shine rashin doka rashin oda kowa ya abin da ya ga dama ai ta kashe-kashe ai abubuwan da ba su da amfani a minal mutazahirin wa minal akharin wato daga su masu yin muzahara da kuma wasu wanda ba su ba wa rubbama yahsul fiha i'tida'un kila ma asami wani ya kaiwa wani hali imma alal a'radi ko akan wato mutunci yana nufin mata mutane suna zaune a gida a je a musu fadi akan yi irin wannan idan aka ce babu doka ko ba haka bane yace wa imma alal amwali ko kuma akai hali akan dukiyoyi wa imma alal abdani ko akan jikin mutane li'anna an-nasa fi khidam hadhihi al-fawdawiyya lokacin da mutane suka shiga cikin rudanin wannan fawda da rashin tsari da rashin kyawos din kyawos shine fawda qad yakunu al-insanu kas-sukrani in mutum yana cikin irin wannan rudanin zai iya zama kamar dan giya ya bugu la yadri ma yaqulu wala ma yaf'alu bai san abin da yake faɗa ba bai san abin da yake aikatawa ba fal mudaharatu kulluha sharrun malam Uthaymeen yace zanga zanga kowace iri ce dukkan su sharri ne sawa'un udhina fiha al-hakim aw lam ya'dhan yace ba bambanci shi shugaban ne ba da izini ko bai ba da izini ba kasan wasu na cewa an ba da izini ai yawa to ko da aka ba da izinin ce malam Uthaymeen cewa gaba ɗaya sharri ce ba hanya ce ta annabi ba ba hanya ce ta sahabbai ba ba hanya ce ta tabi'ai ba wa idhan ba'dul hukam wa idhnu ba'dul hukam biha ma hiya illa bi aya ba da izinin ma masu mulkin wani lokaci su ba da mulkin cewa a je ai kawai campaign ne a ce dai sun yi ta samu sun yi saukin hali yadda malam ke faɗa yace wa illa law raja'ta ila ma fi qalbihi da zaka koma ka tuntubi kai ka samu abin da ke cikin zuciyar shi mai hukunci da ya ba da izini din yace lakana yakrahu ha ashadd karaha zaka samu cewa yana kin ai wannan abu duk da ya ba da izini muna fahimta haka yake ko ba haka bane yau in ji malam Uthaymeen yace lakin yatazaharu bi annahu kama yaqulu amma abin da yake so yana so ya nuna cewa shi demokrati ne ma'ana shi is democratic yana ba da izini hatta a saba masa amma a cikin zuciyarsa ba ya so a saba masa haka ne ko ba haka bane yace wa annahu qad fataha babal hurriyyati lin nasi wai shi ya bude kofa ne ta hurriya ta yanci liberty ya ba wa mutane su yi abin da suke so yace wa hadha laysa min tariqati salaf wannan kuma ba hanya ce ta magabata ba mai san ya bi hanyar magabata to gata ita ce abin da muka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi yana hakuri akan ta akwai kuma dai sauran malamai da malamin ya kawo ra'ayoyinsu akai zan tsaya akan wannan ya kawo maganin Sheikh Muqbil al-Wadi'i da maganar Sheikh Salih al-Fawzan, Sheikh Abdul Aziz al-Rajihi, Sheikh Salih al-Suhaimi, Sheikh Ahmad bin Yahya al-Nujaimi, Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, duk waɗannan malamai fatawoyinsu kenan kuma wannan shine ra'ayoyinsu. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mana ƙasar mu ya ba mu zama lafiya. Duk abin da zai jawo a cuci addinin musulunci ko a dakatar da shi daga yaduwa Allah madaukaki ya kawo da wannan abu duk wata fitina mu kuma ba ma kira la ai fitina ko a cutar da wani ko da ba musulmi bane kamar yadda mu ma kar mu bari ko kuma ba mu yadda mu ma a cutar da mu ba to amma kuma kada ya zama cewa mu muka fara wani abu muna fata Allah madaukaki ya kadar mana ko menene na tashin hankalin nan ya ba mu dama mu zauna lafiya a ci gaba da kiran mutane zuwa ga addinin musulunci sawa'un musulmin su da waɗanda ba musulmi ba wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wasallam.